This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a, Nomad da Dalol da kuma Niya. Kuna iya kama mu kuma a duk lokacin da ake bukata kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Jummai Ali a shirin mu na safe daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu bari mu fara da jin kanun labaran duniya.
Yunkurin haɗin gwiwa tsakanin sojoji da mayakan saman Najeriya ya murkushe kokarin ƴan Boko Haram na mamaye ƙauyen Bita, jihar Borno, arewa maso gabashin Najeriya, har ma an ceci mutane 171. A wani yunkurin goyon bayan ƙasar Masar ta fuskar diflomatsiya a fafatawa da Masar ɗin ke yi da masu zazzafin ra'ayi a zirin Sana'a, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi. Ita kuma ƙasar Isra'ila ta ba da umarni a tsare wasu Yahudawa ba tare da an caje su ba, bisa tsammanin cewa su ne suka banka wa gidan wani Bafalistine wuta har suka kashe masa da.
To, me ƴan Borno suke cewa ne game da maganar ƙasar Kamaru da suka dawo da su kan iyaka, yanzu gwamnatin ita jihar ta Borno take mai da su gida?
Tun ja ban yi barci ba, har na yi ma barci ma wallahi.
Daga na ku fito?
Mun fito daga Kamaru.
Da kika ji cewa za ku koma gida yanzu?
Kai daɗi nake ji da sabon murna ma. Kai Allah ya kai mu lafiya.
Kamar nawa ne ake biyan tsofaffin ƴan sanda a Najeriya fansho ne, sannan menene ya tattara ƴan ƙungiyar tsofaffin ƴan sanda?
Matsalar mu ita ce mun yi ritaya, an tattara kuɗaɗen mu, an ba kamfanoni suna riƙe da kashi 50%, ma'ana in kuɗin ka ya kai miliyan 4 sai a baka miliyan 2, wani lokaci ma ƙasa da miliyan 2 din.
To, akwai shirin ciki da gaskiya, amma duk sai bayan cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Rundunar sojan Najeriya ta ceci mutane 171 daga hannun ƴan Boko Haram a arewa maso gabashin ƙasar. Jiya Lahadi, mai magana da yan rundunar soja Kanal Tukur Gusauye wannan furucin ya ce daga cikin waɗanda aka ceto har da yara 101 da mata 67, sauran kuma maza. Haka kuma rundunar mayakan sama ta ba da rahoton cewa ta kashe ƴan yaƙin sa kai da dama a lokacin da take taimakon sojojin da ke ƙasa wajen tare hare ko kuma harin da aka kai ƙauyen Bita, kimanin kilomita 50 kudu maso yammacin kewayen garin Bama, inda sojoji suka kai su mame. Sanarwar ta jiya Lahadi ba ta faɗi takamaimai lokacin da aka kai hare-haren ba. A makon jiya, sojoji sun ceci mutane 71. ‘Yan ƙungiyar Boko Haram kan kai hare-hare akai-akai a kan ƙauyuka, suna sace mutane, suna kuma tilastawa wasunsu rungumar addinin Musulunci. A farkon wannan shekara, ƙasashen Kamaru da Chadi da kuma Jamhuriyar Nijar suka tura sojojinsu domin yaƙar ‘yan Boko Haram, bayan da ‘yan yaƙin sa kan suka ƙaddamar da hare-hare ta kan iyakoki a cikin ƙasashensu.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada muhimmancin dangantaka tsakanin Masar da Amurka da kuma muhimmancin ƙasar Masar a Gabas ta Tsakiya. Jiya Lahadi da daddare, John Kerry ya jaddada haka bayan ya gana da ministan harkokin wajen Masar Sami Shukri. A jawabin da ya gabatar wajen shawarwari da suka yi a birnin Alkahira, Mr. Kerry ya ce bangarorin biyu za su tattauna akan barazanar kungiyar ISIS, kuma tuni ƙasar Masar din ta dandana a yakin da take yi da ƴan kungiyar. Ya jaddada buƙatar da ke akwai na tsara dabarun daƙile ta'addanci da ke da goyon bayan shugabannin addini da jama'a da kuma masana waɗanda suke ƙyamar wannan ɗabi'a. Haka kuma Mr. Kerry ya tattauna rawar da gwamnati ke takawa, yana mai faɗin tilas a samu yarda tsakanin hukumomi da al'umma. An shirya Mr. Kerry zai gana da shugaba Abdul Fattah al-Sisi na Masar. Jami'an Amurka sun faɗa cewa an tsara tattaunawar ce da nufin sake ƙaddamar da dabarun haɗin kai da Masar da suka fuskanci tafiyar hawainiya ko kuma suka kusa tsayawa. saboda damuwar da Amurka ta nuna akan yadda ake keta hakoki da ƴancin jama'a da suke da alaka da hamfarar da gwamnatin Muhammad Morsi da sojoji suka yi. A makon jiya Amurka ta ba da sanarwar jigilar jiragen saman yaki samfurin F-16 zuwa Masar a zaman wani bangare na taimakon harkokin soja na dala biliyan 1 da miliyan 300,000 da Amurka ke baiwa kasar Masar a duk shekara.
To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke shan waɗannan labaran. Kasar Isra'ila ta umarnin a tsare wasu 'yan Isra'ila da ake zaton sun yi wa Falastinawa tarzoma ba tare da an yi musu shari'a ba. Isra'ila ta ɗauki wannan matakin ne a zaman wani ɓangare na kai sumami a kan waɗanda ke da alhakin kai mummuna harin cinnawa wani iyalin Falastinawa wuta a wani garin gaɓare macin kogin Jona da Isra'ilin ke mamaye da shi. Wannan al'ada ko kuma doka ta tsare mutane ba tare da an yi musu shari'a ba, da hukumomin Isra'ila suka yi amfani da ita domin daƙile zanga-zanga ko kuma tarzoman Falastinawa, ta ba da umarnin a tsare waɗanda ake zargi ba tare da an caje su ba, a yayin da hukumomi ke gudanar da binciken tattara shaidun gurfanar da su a gaban saboda aikata laifi. Jiya Lahadi, Majalisar Tsaron Isra'ila ta yi na'am da wannan mataki kwanaki biyu bayan da wasu waɗanda ake zaton Yahudawa ne masu zazzafan ra'ayi sun cinnawa gidan wani Bafalatsine wuta a garin Duma da ke gabar yammacin kogin Jordan. Wani yaro ko kuma jariri dan watanni 18 da haihuwa ya kone kurmus a kan gadonsa, yayin da iyayensa da wansa suka kokkone. Sannan kuma sai aka rubuta a jikin bangon gidan cewa ramuwar gayya ce. Babu dai wanda ya yi ikirarin cewa shi ke da alhakin kai haram. To amma ambaci jami'ai suna fadin cewa shaidar da aka samu a gidan sun yi kama da aikata wasu laifuffukan tsana da Yahudawa masu zazzafan ra'ayi waɗanda suke auna Kiristoci da Larabawa da masu kishin ƙasa suke aikatawa.
Jiya Lahadi, 'yan tawayen Kurdawa suka kai harin ƙunar baƙin wake a kan wani sansanin 'yan sanda a gabashin ƙasar Turkiya, suka kashe sojoji biyu da raunata 24. Ofishin gwamnan yankin ya ce harin da aka kai lardin Agri kusa da kan iyakar ƙasar da Iran ya danganci wata mota da aka dankara watan biyu na nakiyoyi. A wani harin na daban kuma an kashe sojan Turkiya guda ɗaya da raunata guda hudu a lardin Mardin da ke kudu maso yammacin ƙasar. Lokacin da motarsu ta taka wata nakiya da ake kyauta zaton 'yan tawaye ne suka binne. Jikata jami'an tsaro shine al'amari na baya-bayan nan a cikin jerin tarzomar tsakanin 'yan Kurdawan Workers Party ta PKK a takaice da kuma kasar Turkiya, wadda a makon jiya ta fara kai hare-hare da jiragen saman yaki da suke auna 'yan tawayen Kurdawa a cikin Turkiya da kuma arewacin Iraki. Kafar yaɗa labarai ta gwamnatin Turkiya ta ce sojojin gwamnati sun kashe 'yan yaƙin sa kan Kurdawa mai can, suka kuma raunata 400. A ranar Asabar, shugaban Kurdawan Iraki Masud Barzani ya gabatar da wata sanarwa, yana kira ga ɓangarorin biyu da su yi wa Allah su koma ga ƙaddamar da shirin zaman lafiya. To, an saurari labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Gwamnatin Borno ta fara kwashe 'ya'yanta ko kuma 'yan jaharta zuwa cikin ƙasar ko kuma zuwa cikin jihar ta Borno, wanda gwamnatin Kamaru suka kai kan iyaka suka jirge. Ga abin da 'yan Najeriya da aka kwasa za a kai cikin Borno suke cewa. Ibrahim Abdulaziz, gare ka.
Akasarin 'yan gudun hijiran da aka maidon 'yan jihar Borno ne, kuma sun yi gudun hijira ne bayan da mayakan Boko Haram suka farma garuruwansu, wanda hakan ya sa ma suka fantsama zuwa Chad da Kamaru da ke makwabtaka da su. Kafin daga bisani hukumomin waɗannan ƙasashe biyu suka yi musu ɗibar karamar haukaciya, inda ma aka jibge su a bakin iyaka ba tare da cikakken shiri ba, lamarin da hukumomin ba da agaji a Najeriya ke cewa bai dace ba. To ko shin maya suke ji ne da cewa za a maida su jihar su ta Borno? Wannan ita ce tambayar da nema wasu yayin da ake haraman maida su gida.
Sunana Adam ne.
Daga ina kenan?
Daga Jimaina ne zuwa Maiduguri Munasa.
Kuma gida yau ya kaji da
za mu? Tun jiya ban yi barci ba, har na yi mabarki ma wallahi.
daga na ku fito
mun fito daga Kamaru
to gashi yau zaki koma gida ya kike cewa za ku koma gida yanzu
kai dadi nake ji da sawun murna ma har ban sa abin da zan iya fada
menene fatanki
kai Allah ya kai mu lafiya
ba Allah ya kiyaye hanya ko
Alhaji Aliyu Yarima da ke zama jami'in Tuntuba na gwamnatin jihar Borno ya ma bayyana halin da ake ciki game da waɗannan ƴan gudun hijiran da ake ci gaba da maido da su
ita jihar Borno dai murga mun ga musu mun zama ga wannan mutanen su za cikin lafiya kuma ana kula da su abinci kuma suna samu abinci kusan su uku a rana saboda haka dai muna ganin kokarin da suke yi anan mun ga ma Borno ga abin da ake ciki a can kuma muna kokarin
yanzu haka ma hukumomi da kuma wakilan al'umma na fakokawa game da dibar karamin hukuncin da ake wa 'yan Najeriya musamman ganin cewa cikin kwanakin nan ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyara Kamaru inda shugaba Fulbe ya bada tabbacin kare mutunci da madaukacin 'yan Najeriya ke gudun hijira a kasarsa Mr. Adamu Kamale da majalisar wakilai ne dake wakiltar mazabar madagali da micika dake makwabtaka da Kamaru
tunda shi akwai yarjejeniya akwai fahimta a tsakanin wayannan kasashe guda biyu ba zai zama to ana dinga wahalar da mutane ana mayar da su ko kamar abu na ba ya kamata yanzu a cikin yarjejeniya nan a sa condition wanda in har abun ya faru da daya ko Kamaru ko Najeriya Najeriya ta zama dan wa Kamaru da gaske da hannu biyu ta marabci mutanen Kamaru idan da Najeriya ya faru kuma Kamaru ta zama dan wani Najeriya korai kamar yanda ya kamata ya rungumi mutanen Najeriya domin wannan wahala duka ya shafe mu in ka lura da Chadu da Najeriya da Kamaru duk wani abu ya shafe mu yanzu dole ne mu hada kai mu tara fawa talakan talakokin mu
to sai dai kuma ya ta bangaren kasar Kamaru ma dai ta kudura ne cewa ne za ta iza kiyar ɗan Najeriya kusan 12,012 dake gudun hijira a kasar ta a wani matakin da take na kawo ƙarshen hare-haren Boko Haram Ibrahim Abdullah Aziz, Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A kungiyar tsofaffin 'yan sanda ta Najeriya sun koka game da yadda kamfanonin kwangilar biyan su fansho ke walagigi da su. Zainab Babaji daga Jos ta aiko mana da wannan rahoton.
Kungiyar tsofaffin 'yan sanda a Najeriya ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta duba tsarin biyan kuɗin sallama da fanshon da ake wa 'ya'yanta don su samu rayuwa mai inganci. A wani gagarumin taro da tsofaffin 'yan sandan daga jihohi daban-daban na faɗin tarayyar Najeriya suka gudanar a nan Jos, sun koka yadda wasu kamfanoni da ke biyan su kuɗin sallama da fanshon ke yi musu wulaƙanci kafin su biya su kuɗin fansho da bai taka kara ya karya ba.
Ni ne mai suna retired ASP Silvanus T. Basadimbo. National Secretary na Ripon, Retired Police Officers of Nigeria. Mun aiki ma Nigeria a matsayin police officers shekaru 1-1-1 har 35. Bayan haka da muka zo barin aiki abinda aka sallame mu da shi bai taka kara ya kare ba. Domin kamar ni haka miliyan 1,300,000. Salinan pension na yanzu is 31,000. 31. Bayan mun yi ta gwagwarmaya mun yi ta rubuce-rubuce har mun rubuta ma National Assembly akan cewa ababe na su yi mana yawa muna so a yi gyara domin mu ma mu tafi tare da mutane an ki a yi mana. Shugaban kasa tunda mai jin kukan talakawa ne ya dube mu da idon rahama domin a duba a taimaka mana.
CSP Ado Ibrahim Gabanni daga Gombe State ne shaman na Gombe. Matsalar mu ita ce mun yi ritaya an tattara kuɗaɗenmu an ba kamfanoni suna riƙe da kashi 50%. Mana in kuɗinka ya kai miliyan 4 sai a baka miliyan 2 wani lokaci ma ƙasa da miliyan 2 din to kamfani daban-daban ana kiran su program withdrawal sai su baka abin da ba zai wadatar da kai ka sayi gida ka shiga ka sayi dan floti ka dan gyara kanka ka kula da iyalinka ba sai su rike mafi yawan kuɗin a wurin su wai za su dinga sarrafawa duk da shekarun da kai ba za ka sarrafa kanka ba sai dai wani ya sarrafa ya taimake ka yana dan baka dan canji a ƙarshen wata. Bukatar mu shine a ba mu kuɗin mu mu sarrafa da kanmu in ya so mu san shewa ba mu karɓan pension madadin a bari wai sai na mutu tukun a dauka a ba iyalaina.
Sunana DSP Samuel Owina retired ne daga Taraba State. A gaskiya muna cikin halin da zan ce dai kabari kusa kamar a misali nawa kudin da na tara yayi kusan miliyan 7 amma abin da aka bani a suna gratuity miliyan 1,800,000. Ina gefen River State a ce zan dawo da iyali na zuwa Taraba State nawa ne zan kai shi a mota nawa zai rage min a lokacin da kana aiki kana da dangi suna ganin kai ne zaka taimake su an waye gari baka gama biyan mukatan kanka ba bai lokaci ka taimake wani abotawa da muka abotawa Nigerian kam ya zama na banza kenan yanzu an gama amfani da mu mutu kenan.
Waɗansu daga cikin su sun bayyana irin halin da su da iyalansu suka shiga bayan sun yi shekaru 35 suna bautawa Najeriya.
Sunana ASP Said Garba retired from Kano. sanda na retire kusan a kwance mana retire ban da lafiya sai na kwanta asibiti kusan shekara hudu ciwon siga da ulcer suka sa ni a gaba na nemi rance a cikin kudi na a bani rance aka hana ni yanzu ina tare da shi to yanzu ina aka sa gaba da ni na kusan mutuwa ba da mun da ni ba in na mutu ma iyali na ma ya za su yi
sunana Hannatu Bipol daga nan Plateau State Command atin da muka retire mu samu sololi da dama har yawanci mu sun mutu har saboda wahala ma yara mu ba sa zuwa makaranta suna roko a titi mu kuma ba mu da abin da zamu ci muna roko gwamnati su san abin da za su yi da mu domin wahala ya ishe mu in kun dube ma nan ma kun ga rugunan mu ma yawancin mu a yaye suke faci gashin nan duka ana kallo mu kamar mu ba mu yi aiki yan sanda shekaru 35 ba har kudin haya ma da kyar muna biya
wasu tsofaffin jami'an yan sanda kenan ke bayyana korafin su da roƙon gwamnati ta agaza musu Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
labarai da rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Ibrahim Alfa
ga abun da senator yake samu a wata kuma kin ga takardar nan yana gaba na wanda ke makin ga kin gane tunda na zo majalisa 900 da wani abu nake samu ban taba samu miliyan daya ba kin ga gaskiyar magana kenan
jama'a assalamu alaikum a shirinmu da ya gabata dan majalisa wakilan tarayya a Najeriya Ahmed Irima Misau yayi mana bayanin abubuwan da ƴan majalisar su suke samu wanda ya sha bambam nesa ba kusa ba da ikirarin barista mai nasara Ibrahim na irin abubuwan da ake biyan ƴan majalisa shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai senator Ali Ndume daga jihar Borno ya dauko takardar bayanin duk abubuwan da kowane senator yake samu a majalisa ya zaunar da wakiliyar ciki da gaskiya Madina Dauda yace ta kasa kunne ta ji
ga abun da senator yake samu a wata kuma kin ga takardar nan yana gaba na wanda ke makin ga kin gane a kowane wata idan kamin a cire haraji kowane senator ya kamata ya samu miliyan 1,410 da kuma naira 36.70 kowane senator kuma kowane dan majalisan wakilai ya kamata a wata ya samu miliyan 1,133,225 amma wannan kamin a cire haraji ni na sani cewa albashina da nake samu a wata bai kai miliyan 1 ba ma'ana sai an cire albashi haraji in an cire haraji in kuma an cire bashin da nake ake bina dama in ka zo za a baka bashi bashin kudin sayan mota wanda daidai ne da kashi 400 na albashinka na shekara wato albashin mu na shekara za a wanda shi din ma yana nan miliyan kowane senator albashin sa yadda revenue mobilization suka ba mu shine kina gani miliyan 226,400 to shine in kaman zaki lissafta wannan kudin so hudu miliyan 2 ne zai kai wajen miliyan 8 da wani abu to wannan kudin kuma za a cire shi a cikin wata 44 wato kowane wata da shekara hudu da muke da shi anan za a dinga cire a kowane wata to idan an cire wannan da kuma kowane bashi inda akwai wanda ka karba ake binka shine albashi to ni ne na san ina samu albashi wajen naira 900 ne kowane wata to wannan shine senator abin da yake karba a kowane wata to in kin lissafin wannan miliyan 1 a shekara ma in kin multiply kowane wata miliyan 1,400 kin ga amma akwai kudin da ake biya ma a senator office na senatorci kowane kwata ko kuma in aiki ya taso kaman committee in kana da committee din nan kowane kwata za a ba su aiki kudin da za su yi aiki da shi kuma wannan aiki din kudaden nan wato kudi ne ake ba ma'aikata a hannun ma'aikata su kuma su ne za su fada lissafin meye ne aka yi da shi kamar yanzu committee na wannan MDG da nake chairing idan za mu yi meeting za a biya ba daga albashi ne za a biya ba daga office din ne za a biya to wayannan ire-iren wayannan kudaden aiki din ne ake cewa ai senator an bashi kamar yanzu committee din mu in a shekara mun kashe miliyan 50 ko miliyan 20 ko miliyan 30 bisa aikin da muke yi na committee sai a ce ai committee na senator shine kudin da yake samu shine bambanci din
to maganan mota da ake ba ku bashin shi ku biya cikin watanni 44 din nan ina gaskiyan cewa in har ya zuwa shekara hudin da kai kana amfani da wannan mota lokacin tafiyanka baka gama biyan motan nan ba sai a ce to ai an karbe rabin kudin da ka biya din nan sai ka tafi da motan gaskiya ne
a ai baya yiwa haka don kamar yadda nace in an baka miliyan 8 to za a raba miliyan 8 nan zuwa watanni 48 don watanni 12 wata 12 ne a shekara in an raba to kowane wata yadda ake biyan albashinka kuma haka za a cire kuɗin to shekara hudu ya kare kanka biya kuɗin mota ba yadda za a yi a ce ka rage da wani kuɗin mota babu sai dai ma akwai wayansu senatoci wanda masu hali ba sa so ana cire musu kuɗin sai su biya loan a lokaci daya wannan kuma an halalta ma senator in kamar yanzu za su yi mota ana cire maka kowane wata in kana gani cewa kai kana so ka biya a lokaci daya akwai senator da suna yin haka sai su biya a lokaci daya
to ina gaskiyan cewa wani senator na iya biyan kashi 30 cikin 100 na kuɗin motan kuma a yafe masa sauran
ai babu gaskiya a cikin wannan hajiya kamar yadda na baki bayani an baki kuɗi miliyan 8 ki je ki sayi motan da kike so wani ma ba zai sayi motan miliyan 8 ba in yana so sai ya je sayi na miliyan 5 in ya je sayi na miliyan 5 ana cirewa kowane wata dai kuɗin da zai karɓa miliyan 8 nan shine za a biya kuma dukkanmu akwai severance allowance da ake biya wanda kuma revenue mobilization din har yanzu suka kaida nawa za a biya in ka gama zaman majalisa tunda mu ba masu karɓan pension bane akwai kuɗin da ake biya ana kiran shi severance allowance to in baka biya wayannan bashi ba daga cikin su kuɗin nan ne sai an ciccire in kuma suna bin ka bashi ma ba za a baka clearance ba sai a bika da bashi akwai wayanda ma in kaman bashin da suka samu ne ko kuma kayan ba wai ma mota ba ko office telephone na office naka in ba an zo an bincika in ba a samu ba to sai ka biya kamin ka karabu da National Assembly din nan ba abinda zaka kai hatta kwandon zub da shara din nan idan na majalisa ne in ka dauke a office din ka baka in sun zo sun duba ba baka clearance ba wallahi sai an cire kuɗin ka sai ka biya
to constituency fund
constituency allowance
allowance din da ake bayarwa na duba mazabu shine constituency
wannan kuma tsarin nan har yanzu revenue mobilization ne suke kowane member abinda ya kawo miliyan 1,400 da muke karba basic salary da ake kira wato albashi mai ne ake cewa basic
kayyadadde
na kowane senator 168 ne da 866 a kowane wata sa'annan ana ba mu kudin mota maintaining mota kudin da zaka sha mai in mota ya lalace in mota ya yi paci kowane wata 126 akwai entertainment wato entertainment wannan kamar nace muku tsari nan
kayan
alatu ne to yawa 250 na kowane wata to utility kamar kudin wuta da kudin mai ruwa da kake a sha a gida 250 sanan domestic staff ma'aikata wanda suke aiki da mai gadi da driver da waye su 126 sanan yawa constituency shine allowance din kenan 422 ne kowane wata ne sa'annan newspaper 25,000 ne recess 16,000 wardrobe wanda shine yanzu ake tuzo takarda ba akai din 42,000 ne kowane wata a shekara in kin wannan su 12 shine zai zama
256
ko 42,000 so 10 yawa to kin gane ko personal assistant mataimakinka 42,000 sa'anan kudin gida kudin haya 337
na
37 gashi nan dai kina gani a rubuce
a wata kenan
sa'anan za a cire haraji a ciki da kuma duk bashin da ake binka musamman kaman na mota ana cirewa furniture dai allowance ne in an baka furniture ba kudi ne wanda zaka biya ba amma na mota kudi ne ake biya kuma wannan kamar da nace tsarin nan na revenue mobilization
na fahimci wannan to wato jumla kenan in aka yi a wata shine kuke karban miliyan 1 da kusan rabi
yawa miliyan 1 da kusan rabi
a wata
kamin a cire haraji ni dai na ga abiki tunda nazo majalisa 900 da wani abu nake samu ban taba samu miliyan 1 ba kin ga gaskiyar magana kenan
Sauraro a shirinmu na gaba za mu kammala tattauna wannan batun inda za mu hado dukkan mutane guda ukun da suka mana bayani mu tantance gaskiyar wannan al'amarin a kasance lafiya
to yanzu kuma ga sumin tabar rahotannin da muke da su ɗaya daga ciki a shirinmu na hantsi
an yi bincike na farko naira miliyan 120 da ake sacewa wannan wata da ya wuce muka hana satan amma ba a gama ba
to zamu ji cikakken rahoton a shirinmu na hantsi in Allah ya kai mu daga bakin shi gwamnatin jihar Kaduna to yanzu kuma bari mu je ga labarai amma a takaice
rundunar sojan Najeriya ta ceci mutane 171 daga hannun kungiyar Boko Haram a arewa maso gabashin kasar jiya Lahadi mai magana da rundunar soja kanar Tukur Gusau yayin wannan furucin yace daga cikin waɗanda aka ceton hadda yara 101 da mata 67 sauran kuma maza sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada muhimmancin dangantaka tsakanin Masar da Amurka da kuma muhimmancin kasar Masar din a gabas ta tsakiya jiya Lahadi da daddare John Kerry ya jaddada haka bayan ya gana da ministan harkokin wajen Masar din Isra'ila ta ba da umarnin a tsare wasu 'yan Isra'ilan da ake zaton sun yi wa Falasɗinawa tarzoma ba tare da an yi masa shari'a ba Isra'ila ta dauki wannan matakin ne a zaman wani bangare na kai sumame akan waɗanda ke alhakin kai mummuna hari akan wani ba Falasɗini aka banka wa gidansa wuta a wani gari da ke gabar yammacin kogin Jordan din da Isra'ila ke mamaye da shi har ma aka kashe mishi wani yaro wannan al'ada ko kuma doka ta tsare mutane ba tare da an yi musu shari'a ba da hukumomin Isra'ila suka yi amfani da ita domin dakile zanga-zanga ko kuma tarzoma Falasɗinawa ta ba da umarni a tsare waɗanda ake zargin ba tare da an caje su ba a yayin da hukumomi ke gudanar da bincike
to madalla Muna mika kuma ta'aziyar ga iyalan Adamu Osi Audu Kiskis na rasuwar Muhammadu Aminu wanda aka fi sani da Saga wanda yake gidan Kilishi a Jos Road a Kaduna wanda ya rasu shekaran jiya Allah Ubangiji ya gafarta masa mu kuma ya kyautata ƙarshen mu. Da haka muka zo ga ƙarshen shirin na wannan safiya sai kuma in anjima da hantsi zamu sake dawowa. A madadin ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa da kuma wanda ya jagoranci shirin Chubahiro Diodone sai kuma injiniyan mu Neo Jim Hammond. Ni Usman Kabara daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa ya kuma sa mu dace.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.